الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شاهدوا قوات الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة جبوت آيات دقى هدد 40 تقوص daidai da 27 ga watan 8 miladiya ta 2026 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muktasar Zadul Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda kuma wannan shine darasi na 105 a cikin wannan littafi muna da tattaunawa game da sulhu Hudaybiya irin darussan da wannan sulhu ya kunsa da kuma ainihin hikimomin Allah madaukakin sarki masu tarin yawa da suka bayyana a cikin wannan sulhu na Hudaybiya idan za a iya tunawa satin da ya wuce a mun karanta wato hikimar yawa mun karanta wato gabar da malamin yake cewa wato annal halaqa nusukun wato yin aski a umara ko aikin haji shi ma yana cikin ibadar aikin haji ko umara kuma yin askin gaba ɗaya mutum ya aske kansa gaba ɗaya ya fi falala sama da mutum ya yi saisaye wani bangare na gashin sa ba gaba ɗaya ba kuma aski ana yin sa umra ana yin sa a aikin haji sannan koda mutum wani dalili cikin dalilai ya tsare shi gabarin karasa aikin haji ko karasa umrarsa kamar yanda hakan ta faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a sulhu Hudaybiya to a inda abin ya wakana anan mutum zai aski ya kuma koma gida sannan mun fahimci cewa wanda aka tsare shi gabarin isa zuwa ga aikin haji ko ya karasa umrarsa to har abin hadaya da yazo da shi zai soke abin hadayar a daidai inda aka tsare shi koda ba cikin harami bane kuma mun fahimci cewa ashe ba dole bane sai ya cika alƙawari na wanda ya dauko wa alƙawarin zai soke masa abin hadayarsa idan ya isa zuwa gurin soke abin hadaya domin shi ma bai samu isa din ba kuma mun fahimci cewa zai fice daga cikin harami wato da zarar wato ba zai fita ba daga cikin harami har sai ya isa zuwa mahallin da ake yin hadaya in ba wani dalili ne ya hana ba kuma sannan mun fahimci cewa annal mawdi alladhi naharu fihi min alhil mun fahimci ashe gurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka soke abin hadaya su ba cikin harami bane hillu ne domin harami gaba ɗayan sa gurin yanka abin hadaya ne inda sun shiga cikin harami ba za a yi wata magana ba amma abin da yasa aka kawo maganar hadayar su saboda ba a cikin harami suka yi hadayar su ba to rashin ta a cikin wannan kuma a cikin harami ya samu asali ko dalilin sa saboda wannan tsare su da aka yi gabanin shiga domin su yi umra sannan mun fahimci cewa idan aka tsare mutum gabarin shiga ai wato cikin Saudiya ko cikin harabi domin yin umra ko aikin haji ba wajibi bane sai ya raba sannan mun fahimci cewa shi umarni in aka bada shi kuma ba ayyana lokaci ba ba ayyana abin nan ba to ana nufin nan take domin in ba dan haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai fusata ba lokacin da sahabbai suka yi jinkiri da yace musu su tashi su aski su soke abin hadaya to da wannan sai muka fahimci ashe idan shugaba ko wani na sama da kai ya baka umarni kuma umarnin bai ce in an jima ko yanzu ba yana nufin yanzu har sai in wani dalili ya tabbatar da cewa ba yanzu yake nufi ba ko an samu wata karina wata alama da ta nuna cewa in an jinkirta ba a yi laifi ba amma in ba haka ba da zarar an ba da umarni to ana nufin alal fawriya nan take kenan sannan mun fahimci cewa ya halatta yin sulhu da kafirai akan su dawo daga wasu da cikin fursunonin musulmi da suka kama da sharadin za a dawo musu wasu daga cikin fursunonin su ba da aka kama wannan in an shugaba ya ga maslahar haka ya ga dacewar haka ana iya samun haka a dawo da wasu daga cikin musulmi maza abin nan ko kuma kace a cikin sulhu da aka yi da kafirai akan dawo musu da duk wanda ya zo cikin musulmi ya koma ya wato daga cikin su ya dawo cikin musulmi a dawo musu da shi to wannan umarnin ko wannan sharadin za a cika shi ne ga maza kawai amma banda mata su mata in suka kubuto daga hannun kafirai suka dawo cikin musulmi ba za a mayar da su ba saboda ayat da muka karanta cikin suratul mumtahina sannan mun fahimci cewa annal khuruj al buda an milki zawj mutaqawwam kaga matan da suka riga suka yi gudun hijira suka kubuto daga hannun quraisha suka dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam madina duk da igiyar auren su to amma Allah ya ce kar a mai da su to tunda ba za a mai da su ba to wannan aure sai a yi masa kima wa annahu bil musamma la bil mahr mithl kamar yadda muka karanta sannan mun ji cewa anna shaqqa raddi man ja'a min al-kuffar ila al-imam la yatanawalu man kharaja minhum musliman ila ghairi bilad al-imam cewar da aka yi cikin sharadin idan wani cikin musulmi ya kubuto daga hannun kafirai ya dawo wajen musulmi a dawo da quraishawa shi to wannan sharadin bai shafi wanda shi musulmi ne da ya tashi sai ya fice ba garin shugaba ya tafi ba sai ya tafi wani gurin daban daga can kuma sai ya zagayo sai ya dawo wajen shugaban da aka yi wannan yarjejeniya da shi to ba lalle bane shugaba sai ya mayar musu da shi domin kai tsaye daga wani guri ya zo ba daga can gurin su ba ya taho inda shugaba yake wannan shi ma duk mun tattauna shi zacin da ya gabata to duk wa'annan suna daga cikin darussa da kuma ainihin wato fawaid da muka samu a cikin sulhu hudaybiya alal muallif rahimahullahu ta'ala والذي في هذه القصة من الحكم أكبر وأجل من أن يحيط به إلا الله عليك توا أبند مكسام وأتكم وأن القصة تصلوه لبيا من الحكم كو من الحكم نحكم شهكم شي كو من الحكم نحكمهم أكبر وأجل سنف كرف أن يحيط به وني إدد يسي كي ويسي سنسو إلا الله سي الله amma lallai hikimomin suna da tarin yawa wa minha annaha muqaddamatun bayna yaday al-fatih al-a'zam daga cikin hikimomin yanzu mun karanta darussa yanzu hikimomin ne to hikimomin su kansu yawan su yafi karfin wani ya iya sanin su gaba daya ba wanda ya san hakikanin hikimomin da ke kunshi a sulhu hudaybiya in ba Allah ba to amma ga wasu daga ciki wa minha daga cikin hikimomi ainihin wato a kissar hudaybiya annaha muqaddamatun bayna yaday al-fatih al-a'zam kaman wannan sulhu hudaybiya da aka yi kaman wata sharar wani sharar fage ne da aka yi kafin babban budi ya zo domin kaga ana yin wannan sulhu hudaybiya ai abin da ya biyo bayan sa za ka ga fatuhu makka ne na ba ta gane ga ba dadewa akai fatuhu makka aka bude irin su khaibar da sauransu to saboda haka sai zamto kamar wannan bisa ka'idar Allah madaukakin sarki idan abu yana da girma da kima da matsayi a wajen sa to in zai faru sai an fara wani sharar fage to shi sa akwai wani al'amari mai girma wanda zai wakana to gabanin faruwarsa sai akai sharar fage da sulhu hudaybiya wa hadhihi sunnatu wannan kuma sunnar Allah ce subhanahu wa ta'ala sunnar Allah ce madaukakin sarki fil umuril izam game da al'amura manya manya idan Allah ta'ala zai zartar da wasu manya manyan al'amura to yakan yi sharar fage kafin wayannan al'amura ainihin wato su faru shar'an haka abun yake a shari'ance wa qadaran haka abun yake a kaddara in Allah ta'ala zai kaddara faruwar abu kuma abun mai girma ne to Allah yakan gabatar da wasu abubuwa da za su zama alamomi na faruwar abun sharar fage na kasantuwar abun haka a shari'ance in Allah ta'ala zai zartar da wani al'amari da yake da alaka da shari'a kuma al'amarin mai girma ne to bisa sunnar Allah da ka'idar Allah to yakan yi sharar fage da wasu al'amura wa'inda za su zamanto kafin faruwar wannan al'amari mai girma shari'an wannan din ka koma cikin al'amura waɗanda suke manya-manya za ka ga sai Allah ta'ala ya fara gabatar da wata sharar wani sharar fage kafin kuma abin ya biyo baya shi yasa za ka kora ran tashin alkiyama da aka yi maganar ceto kaga ceto al'amari ne mai girma kowa a wannan ranar shi yake so to amma kafin faruwarsa sai da aka yi sharar fage kuma da Allah ta'ala yake so ya nuna matsayin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan ranar shi ya ce da aka yi sharar fage shi yasa gaba ɗaya mutane sun rube sai suka tafi wajen Annabi Adam so ake a nuna waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ga dama kai tsaye tunda an san ba wanda zai iya zuwa ya doshi Allah a wannan ranar har ya nemi alfarmar ceto sai Annabi sallallahu alaihi wasallam tun a karan fari sai Allah ya kimsa wa al'ummar mahashar kawai su tafi wajen Annabi kai tsaye amma gaba ɗaya an rude sai Allah ta'ala ya adana zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam zama da ƙarshe dan a nuna an je wajen wani ya ce ba zai iya ba an je wajen wani ba zai iya ba an je wajen wani ba zai iya ba to ana zuwa wajen sai ce ana laha lallai akwai abin da ya taka ina fata an gane to haka ka'idar Allah madaukakin sarki take idan zai ainihin wato gabatar da wani al'amari mai girma a shari'ance ko bisa kaddara wato bisa kaddara wasa an yi dai a baina yadaiha bi muqaddimatin to yakan yi sharar fage wato yakan yi wata gabatarwa ta gabaci wannan al'amarin wata wudi'atin da wani sharar fagen tu'udhinu laha biha da yake shelanta faruwar wani abu wata dullu alaiha kuma yakan yi wani sharar fage wanda tun daga sharar fagen ake gane yan manuniyar kasantuwar wani al'amari mai girma da haka shi yasa kaga akwai al'amari mai girma da su kansu sahabbai ba su sani ba shi yasa ransu ya ɓaci shi yasa suka shiga cikin tashin hankali bisa ga sharuɗan da aka shimfiɗa a sulhu hudaybiya kuma Annabi ya karɓa amma daga baya abubuwan da suka biyo bayan wannan sai lokacin suka gane shi wancan damuwar wancan ɓacin ran wannan sharaɗi mai wahala da aka ceto ashe sharar fagen nasara ce na fata an gane to shi yasa wannan yana daga cikin hikimar da muka samu a sulhu hudaybiya ma'ana hikima ta farko duk sanda sunnar Allah ce duk sanda zai kaddamar da wani al'amari mai girma a shari'ance ko a kaddarance to yakan yi sharar fage da wani kafin faruwar abu wa minha daga ciki anna hadhihi alhudna wannan sulhu da aka yi na hudaybiya min a'zamil futuh yana daga cikin manya-manyan nasarori da aka samu yana daga cikin manya-manyan wato babban budi da aka samu ga addini fa innan nasa domin kaga dai abu na farko da zaka gane na fa'idar da aka samu a sulhu hudaybiya mutane amina ba'dhum ba'dan sashin su sun aminta da sashi musulmi sun aminta da quraishawa ba za su cutar da su ba quraishawa sun aminta da ba abin da zai same su in sun shigo cikin musulmi domin an yi sharaɗi cikin sharaɗin har da ajiye yaƙi tsawon shekara goma saboda mutunta yarjejeniya sun san manzon Allah ba zai saba ba to su ma suna ta ƙoƙarin su kiyaye to wannan sai ya ba da dama musulmai za su iya shiga can wajensu su yi siye da siyarwarsu su yi harkokinsu har ma su yi da'awa har ma su yi wa'azi ba wanda zai tsangwame su sai dai in ba ka so ka tashi ka tafi baka isa ka kawo musu hari ba baka isa ka zage su ba ko ka ci mutuncinsu ko ka sa a dake su saboda suna da rigar kariya ta sharaɗi da aka yi haka ku su ma ainihin wanda ba musulmi ba za su iya shigowa cikin musulmi su yi al'amuransu babu wanda ko kallon banza zai musu to wannan aminci da aka samu
tsakankanin musulmi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da quraishawa waqta ladal muslimuna bil kufar da cudanya da aka samu tsakanin musulmi da kafirai musulmi suna iya shiga har tsakiyar inda kafirai suke kuma su shiga su harkokin su su fito kafirai suna iya zuwa har tsakiyar inda musulmi suke su harkokin su su fito ba abin da zai same su to wannan yana daga cikin nasara mafi girma da aka samu a sulhu hudaybiya kafin sulhu hudaybiya in za ku shiga wajen su sai dai ku yi hada sai dai ku yi kwamba su ma suna dardar da wahala in ba wani dalili ba ga wani a cikin ku saboda an riga an jazare suna can kuna nan to amma sulhu hudaybiya da aka yi kuma aka gindaye waɗannan sharuɗa annabi ya aminta da su to wannan sai ya bada dama ga kowane bangare kowane bangare zai mu'amala da kowane bangare zai shiga ko ina yake so a ɗaya bangara to wannan yasa wanaduhum musulmi sai suka ce to amma mu haka muke so shi yasa kuskure ne in an zo ana rigima ka bari ayi ta bari kar ka yadda da wannan za ga ana in wani lokaci mas'aloli suka rikice tsakanin sunna da bid'a su bid'a so suke hana kowa da aka so suke su tada hayaniya a fara ce to a rufe masallacin kar ku yadda da kar ku biye musu a yi masalaha kawai ko da za su zo su yi wani wasu activity ɗinsu ku ce su zo su yi kuma a baku ku yi karatu ana samun irin wannan rigima wani lokaci a don an yi wannan su ba za su iya jurewa ba ina fata an gane kuma sannan su za su da wani abu da za su iya tallatawa mun kuma muna da hajjar mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam don saboda kaga ba rigima kawai a cikin rigima ba wata natija da ake samu yanzu kaga da Annabi bai yarda da sulhu hudaybiya ba to da ya fa a ce kowa an hana shi an gane ko mutane shikenan ka zo ka faɗi naka su ma su zo su faɗi nasu shikenan kowa ya gabatar da hujjoji sai a bar mutane su yi alƙalanci kenan kawai to amma yawanci ba haka suke so ba su ba za su karantar ba dan ba su da abin da za su karanta sai su ce a hana kowa in suka ce a hana kowa kai da kake karantarwa a masallaci kai da kai yake yanzu kaga a sulhu hudaybiya kaga abin da ya fara duk suka zo suka ce ba fara annabi musulmi za su ga ya za a zo a dinga mana kaza kuma a ce wai ba za mu raba ba annabi ya ce duk mun yarda wannan yarda sai ta bada dama musulmi yanzu suna iya zuwa Hawwa Azizi musu da haka wana duhun bidda'awa suka dinga yi musu da'awa wa asma'uhumul qur'an suka dinga jiyar da su alqur'ani wanda da kila sai dai kuna can nesa su ma suna inda suke amma yanzu zaka iya zuwa har cikin tsakiyar inda suke ka karantar da alqur'ani wa nadaruhum ala alislam kuma suka dinga tattaunawa da su akan musulunci suka dinga munazara da su an gane ko suka dinga munazara da su tattaunawa ku zo a ba ku yarda da kaza ba to ku zo a tattauna me ye dalilin ku mu ga hujjojin mu munazara kenan jaharatan kuma wato a bayyane amini ne kuma cikin aminci wanda a da ba zai yi ba wa zahara man kana muktafiyan bil islam wanda yake boye musuluncin sa sai ya kasance wada kala fihi fi muddatil hudna ma'ana wa zahara man kana muktafiyan bil islam wanda da ya musulunta amma yana dare da tsoro saboda inda yake din an fi shi karfi asulu hudaybiya sai ga shi ma ya bayyana da kansa sai su kansu kafara suka dinga guda ma wani ya koma wajen mutanen nan ya musulunta a shi ba sani ba a sulhu hudaybiya sai ga shi ma yana iya zuwa masallaci ya sallah yana iya fitowa ya bayyana da kansa wa dakhala fihi fi muddatil hudnati man sha Allah an yadkhula sai ga shi a dalilin a tsawon wato duration na wannan sulhu hudaybiya sai ga shi duk wanda Allah ya so ya shiga musulunci ya shiga musulunci ba yaƙi ba faɗa ba komai kawai za a yi wa'azi za a karantar za a tattauna wanda kafin sulhu hudaybiya babu wannan damar kuna kallon annabi sallallahu alaihi wasallam garin Makka sai da ya gagare shi sahabban nan galibin su a boye suka dinga zirarewa suna guduwa saboda tsangwamar da matsayi yayyawa ba dama ka fito ka bayyanar da addinin ka ba ka isa ba a haka annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar kamar yadda muka karanta a tarihi haka a koyi shi ma ya janye daga cikin garin makka ya fita ya yi hijira haka sauran sahabbai suka dinga yi to sai kuma gashi an zo wata gaba an ce a tattauna a zauna akan tegurin sulhu a tattauna a yi sulhu ba fada annabi shine farkon wanda zai amfani musulmi su ne farkon wanda za su ci gajiyar ba fada na fata an gani ai me abun fada baya fada wanda yafi kowa cin gajiyar zaman lafiya ko wallahi wanda yake kan gaskiya dan don me fada shi baya fada da aka kaga wannan dama sai ta sa a wannan mudda ta Hudaybiya sai ya sa duk wanda yake yana da rabon shiga musulunci ya shiga ba tsangwama ba zagi ko harara babu makada tilka shurut sai zaman to su da sun sanya wa'ancin sharud dan da wata manufa sai ga waɗannan sharud dan sun zama min akbaril jundi suna daga manya-manyan rundunoni allati aqamaha almushtariduna lihizbihim wanda su waɗanda suka sanya sharadin sun kafa waɗannan sharud dan ne dan cin gajiyar sharud dan dan taimakon bangaren su fa kore sha duk sun dauka waɗannan sharud dan za su yi favorite din su ne duk abin da suka rubuta ba yaki shekara goma suna ganin su za su fi cin gajiyar wannan ba yaki kaza kaza duk sharuɗan da suka gindaya suka kafa suna ganin kamar waɗannan sharuɗan su ne manya-manyan rundunonin da za su ba su nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai faɗallu min haythu talaqul izza sai suka wulakanta ta inda suka nemi ɗaukaka yanzu sun nemi su samu ɗaukaka ne da wannan sulhu sai gashi kuma sulhun abinda ya gada musu kaskanci ko kuma yanzu abinda Ibn Al-Qayyim yake so ya kawo ai su duk wannan sharuɗan izza ɗaukaka suka nemi su samu da wannan sulhu to sai gashi ta inda suka nemi ɗaukaka ta nan kuma kaskanci ya biyo musu wa azza almuslimuna min haythu kasaru lillah sai kuma ga musulmi su kuma sun ɗaukaka ta inda suka kaskantar da kansu ga Allah da musulmi suka yanda suka kaskantar da kansu ga Allah dama Allah ta'ala ce wa ma tawada abdun wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu an gane ko babu wanda zai kwantar da kai kankantar da kai ga Allah sai Allah ya daga shi da haka su kuma sai ya zama to musulmi wannan sulhu da biya darasin da ya ba su ne su sake kwantar da kai su kaskantar da kansu gaban Allah su kuma wa'ince sai suka dauka wannan sharuɗa na zalunci da na danniya da suka sa shine kamar zai ba su nasara akan musulmi da haka su sai ga musulmi sun daukaka da suka kaskantar da kai ga Allah su kuma wa'ince da suka kafa wa'annan sharuɗan a matsayin rundunoni wajen yakan musulmi sai ga su an ci su da yaki ta wannan bangaren fanqala bal izzu bil batili dhullan bihaqqin fanqala bal izzu sai ga wannan ɗaukaka ta juya ta rikide bil batili wato izza da suka nema ta san abun duniya ta ƙarya sai gashi ta ru ta rikice ta zama kuma zullan kaskantacciya bi haƙƙin saboda gaskiya da aka sai zamto wannan ɗaukakar da suka nema tunda ba ta gaskiya ba ce ɗaukakar sai kuma kaskanci ya biyo bayan wannan sai kuma ya zamanto wannan ya kaskantar da su gaskiya kuma ta ɗaukaka ta yi sama wannan yana daga cikin hikimar sulhu Hudaybiya ma'ana daga cikin babban darasi cikin sulhu Hudaybiya an samu nasarorin da kila ba dan sulhu Hudaybiya ba za a iya shekara goma ko wani abu mai kama da haka ba ci nasara ba an gane wannan wa minha daga dai cikin hikimomin sulhu Hudaybiya ma sababahu Allah subhanahu wa ta'ala irin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya jawo lil mu'minin ya jawo wa mu'minai min ziyadatul iman na karuwar imani wato a sulhu Hudaybiya mu'minai sun kuma kara imani li yazdadu imanan ma'a imanihim haka Allah ya ce an gane ko sai gashi sun ƙara samun wata fa'ida a sulhu Hudaybiya dama suna da imani sai kuma imanin nasu ya ƙara ƙarfi imanin nasu ya ƙara ƙaruwa wal iz'an da miƙa wuya alama ukurihu duk da abinda aka tilasta musu a sulhu Hudaybiya an tilasta musu wasu sharuɗa bayan da suka yi haka suka karba amma wannan sai ya jawo musu ƙarin imani da kuma miƙa wuya zuwa ga Allah wama hasala lahum fi dhalika banda kuma abinda suka samu sakamakon haka minar ridha na yardar Allah ko minar ridha bil qada na yadda da kaddara wanzari wa'dillah da kuma sauraron alƙawarin Allah wa shuhudin minnatihi da kuma ganin baiwar da Allah yayi musu bis sakinati ta hanyar sanya musu nasuwa allati anzalaha fi qulubihim wadda Allah ya saukar a zuciyarsu ahwaja ma kanu ilaiha fi tilkal hal wadda suka fi tsananin bukata a irin wannan halin allati tuzaza'u lahal jibal wanda halin da suka samu kansu hali ne wanda in dutse ne ma zai iya girgiza saboda halin da sabai suka tsinci kansu a sulhu Hudaybiya amma Allah ta'ala ya ce sai ya sauka musu da nutsuwa a cikin zuciyarsu kafiran duk sun dauka musulmi za su sa kafa su shura wannan sulhun su ce ba su yarda da shi wasu ce to mu ci gaba da ba za ku shiga Makka an gane ko haka suka so a ce ah wannan sharuɗan mu ba za mu karɓe su ba da haka kaza kaza sai mun shiga Makka to kuma wajen shiga Makka lokacin annabi da ya taho sulhu Hudaybiya a wannan tafiyar shi da mutum 1400 ne ina fatan gane da haka sun shiryo wannan abin akan cewa kada dai a bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya cimma nasara to sai Allah ya sanya nutsuwa a cikin zukatan mu'minai sai suka kwantar da hankalinsu wannan sharadin duk da sun ji dacin sa bai musu dadi ba amma sai suka rike wa min hadaka ciki annahu subhanahu wa ta'ala haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu sababan lil maghfirati lir rasul kaga banda wancan yanzu kaga sulhu Hudaybiya Allah ta'ala da kansa ya tabbatar da cewa ya sa mu'minai sun ƙara imani ya kuma sa mu'minai sun ƙara yadda da hukuncin Allah kuma ya sanya su zaman dako da jiran alƙawarin da Allah ya yi musu sannan suna dan suna zuba idan baiwar da Allah ta'ala ya ce zai zazzago musu ta natsuwa da sakina wanda a lokacin suna buƙatar ta sosai wa minha annahu subhanahu wa ta'ala ja'alahu sababan lil maghfirati lir rasul sannan daga ciki Allah ta'ala ya sanya wato faruwar sulhu Hudaybiya ya zama wani sababi na samun gafara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wannan a wannan sakamakon sulhu Hudaybiya ne Allah ya ce wa manzon Allah liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kaga shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sulhu Hudaybiya ya jawo masa alkhairi domin ga wani alƙawari da Allah ta'ala ya sake tabbatar masa da cewa in ma yayin ya gafarta masa wani itimami ni'mati ya alai kuma Allah ya tabbatar wa manzon Allah a sulhu Hudaybiya cewa zai cika ni'imarsa zai cika masa ni'imarsa wa hidayatihi da shiryar da shi wa nasrihi da kuma taimakonsa wa inshirahi sadrihi bihi da kuma yalwata kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karbar wannan abu da ya faru a sulhu Hudaybiya ma'ama fihi duk da abin da ke cikin sulhun nan min adzaimi na bakin zalunci kai daga jin sulhun ka san zalunci ne muraran aka shirya a cikin sulhun a cikin sharuɗa amma Allah ta'ala ya bude kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam ya haska masa manufarsu kuma ya sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallam jumuri da hakurin rike wannan ainihin jejeniya duk da abin da ta kunsa na zalunci saboda me wannan duk shimfiɗa ce Allah ta'ala yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai game da abin da zai faru a gaba da ka taɓa ganin shi yasa za a ga sirri ne na mutum sai ya sha bakar wahala sannan ya ɗaukaka shimfiɗa ke nayi yanzu wani kowane fage na rayuwa in ya gaya maka tasowarsa da hazan da yake to to ai sirrin Allah wato in Allah yana so daukaka ka sai ka keto hazo sai ka tsallake tar wato tarago tarago daban-daban masu hasada na yi masu makirci na yi masu hana idan su bacci na yi masu kaza na yi ma kowa haka ba a samu nasara kawai mutum kawai a wayi gari kawai kowane fage na rayuwa za ka sai an samu wannan wannan gabatarwar taki haka duk wanda ya ganshi ya taso a talle shi ya taso a buge shi a tara hanya a maida shi sai yayi ni za a saki tankwako shi a dare shi ba Allah yana ga maka in Allah ya tashi duk wannan shiri ne na Allah ta'ala zai cilla shi sama kuma duk waɗannan da suka yi masa wannan ya sun dawo ya ba su abinci duk waɗanda suka yi Annabi sallallahu alaihi wasallama abinda suka yi masa da aka yi fito maka duk sai ga su a gaban sa waɗanda duk suka cutar da shi banda waɗanda aka karkashe su a wurare waɗanda suke da sauran rai sai ga su duk an kakkamo su ga su sun tsamo tsamo a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama yace me kuke tsammani zan muku suka ce akhun karim akai dan uwan mu ne mai karamci ba mu san ka ba sai da alheri mai manzo Allah yace da su izhabu fa antum tulaka yace ku je an sake ku ayin kai ni saka kai waya an yi maka waya yanzu ka zama wani kace zaka rama ai ka ci baya ta baka gode wa Allah kuke ai duk wayannan da suka ce karka zaman nan duk dinga kiran su in kai zakarin da aika musu na gaya ma duk sai sun zama sojojinka su za su dinga baka kariya nan gaba amma ka ce ai wani lokacin muna makaranta na yi kaza ko lokacin da muke nake neman aiki ya mun kaza ko lokacin ina kasuwa ya mun mugunta da haka tunda na samu ni a kayya abu ka fahimci rayuwa ban kai haka ai daga cikin tamamun ni'imati alaihi shine ka ci gaba da bashi kuma duk abin da ya same shi ka zama kai ne farkon wanda zaka kira shi a waya wana shi abu kaza ya faru kai magwaji daɗi ba wallahi Allah ya mai da alheri Allah ya kaza Allah ya kaza in kai ga kai koyi da halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ce sai ka rama to wannan har yanzu baka yarda cewa duk yana ciki shi yanzu wannan abin da yema ai yana daga cikin sirrin zaman ka abin da ka zama wannan abin da yema ka shine sirrin matakin da kake kai yanzu wannan abin da yema taki ne ya zuwa ma in ka yarda taki yana haɓaka amfanin gona to ka yarda hasada da kyashi da mugunta sinadari ne taki ne na daukaka yanzu amfanin gona ya dinga jin haushin taki na'am abi da kan da muka hasada kuma haka Allah ya sa ka daukakan ai yanzu shi wannan shi ma tools ne da fata an gane da haka wannan shine abin da ya faru da haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga abin da ya faru a sulhu hudaybiya sai ya zama dalilin samun gafarar Allah madaukakin sarki dalilin samun cikakkiyar ni'imar Allah madaukakin sarki dalilin samun ainihin shari'a dalilin samun nasara a rayuwa da kuma dalilin samun yalwar kirji wani hadha zakarahu subhanahu wa ta'ala jaza'an wa gaya shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambace shi a matsayin jaza'an shine sakamako na abin da ya faru na abin da aka yi musu na sharadi na zalunci a sulhu hudaybiya wa gayatan kuma Allah ya nuna musu wannan shine manufar abin da zai faru nan gaba wa inna ma yakunu zalika ala fi'lin qama bir rasuli wal mu'minin kuma ka sani hakan ya faru ne bisa ga wani aiki tukuru da ya kasance wanda manzo Allah ya tsaya tsayin daka wajen yi da kuma mu'minai da aka ga kenan ba a zama haka ba tare da an motsa ba wa quli imanu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu dole ka tashi kai aiki tukuru sai kuma ka bawa Allah shi kuma shi Allah ta'ala shike kawo nasara shike sa a samu abin da ya kamata a samu wa ta'ammal wasfahu qulubal mu'minin ka lura da yanda Allah ya sifanta zuciyar mu'minai a sulhu hudaybiya fi hadha al-mawdin aw annahu gurin da sulhu hudaybiya alladhi tarabat fihi al-qulub wanda bugiran wuri ne wanda zukatan mu'minai sun girgiza sun motsa sosai a cikin gurin amma ka duba yanda Allah ta'ala ya sifanta zukatan nasu yace fasdadu fasdadu bisakinati imanan saboda natsuwar da suka samu a wannan gurin sai Allah ta'ala kuma ya kara musu imani sai suka kara imani kamar yanda Allah ta'ala ya gaya wa mu'minai ne da ya kawo musu nutsuwa a Uhud idh yughashshikum an-nu'as amanatan saboda samun nutsuwa da aminci a gurin yaki kaga soja yana bacci kaga soja a filin yaki yana wannan wace irin nutsuwa ce ga shirin goma da AK amma kuma yana gangadi a ka san ai ka san nutsuwar ta kai da haka Allah madaukakin sarki kaga anan sai ya ƙara sanadiyar wannan nutsuwar sai Allah ya ƙara musu imani thumma akkada bai'atuhum li rasuli sannan sai Allah ta'ala ya karfafa mubaya'ar da sahabbai suka yi wa manzon Allah annaha bai'atun lahu cewa shi suka yi wa mubaya ba manzon Allah suka yi wa ina fata an gane da haka sai Allah ta'ala shi sa Allah ta'ala daga karshe sai ya ce innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah sai ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah shine a saman hannayensu daka innama yubayi'una Allah wato kai da suka yi mubaya'a Allah ya ce ba kai suka yi ba ni suka yi ba to kaga a irin wannan sai Allah ta'ala ya karfafa su da cewa manzon Allah da suka zo suka yi min mubaya'a cewa za fa ayyaki kuma ba gudu ba ja da baya su yi wa manzon Allah alƙawari akan haka Allah ta'ala ce yadullahi fawqa aydihim wa anna man nakathaha isa Allah ta'ala ce fa inna ma yankuthu ala nafsi duk wanda ya warware wannan mubaya'ar fa ala nafsi kansa ya warwarewa ina fata an gane wa kullu mu'minin faqad baya Allah ala lisani rasuli duk mu'minin da ke cikin sulhu hudaybiya su 1400 faqad baya Allah sun yi wa Allah mubaya'a ne ala lisani rasulihi ta kan harshen manzansa alal islami akan musulunci wa huquqihi da haƙoƙinsa haka Allah madaukakin sarki ya misalta irin abin da sahabbai suka yi shi yasa saboda darajar wa'annan sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani daya daga cikin sahabban da suka yi mai mubaya'a karkashin bushiya da zai shiga wuta babu dan wuta su 1400 din nan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wanda zai shiga wuta a cikin su saboda mas'alar da suka keto da kabiyar in ka mun wajen sati nawa muna karantawa da haka an girgiza sosai yanda baka tsammani amma suka cinye wannan jarabawa shi yasa Allah madaukakin sarki in ka karanta suratul fatih duk bayani ne game da abin da ya faru a sulhu hudaybiya da kuma irin tagomashi da Allah ta'ala yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minai ثم ذكر ظن الأعراب وأنه من جهلهم به سبحانه سنسي الله تعالى يأمبتتنا نن لا ربا وانقوي لا باتان قال الله تعالى سيأمبتكما تنان لا ربا وانقوي وأنه من جهلهم به سبحانه wan hakika tunaninsu da suka yi har Allah ya ce wa zanantum zanna sau'i wa kuntum qauman buran yace kun yi wa Allah mummunan zato shi yasa kuka zama mutane halakakku suna tunanin bal zanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi qulubihim wa zanantum zan sabi tsammanin su har abada manzo Allah ya bar gida kenan da shi da sahabbai ba za su koma to har wannan mummunan zaton da larabawan kawai suka dinga yi wa annabi da sahabbai Allah sai da ya ambata bal zanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi zanna sau'i wa kuntum qauman bura sun yi mummunan zato cewa manzo Allah ba zai koma gida ba an riga ya shikenan ya fito kenan Allah ta'ala sai da ya ambaci wannan tunanin na larabawan kauye yace kuma jahilci ne ya ja musu annahu min ja'alihim bi sabili sun jahilci wane ne Allah subhanahu wa ta'ala sun jahilci Allah madaukakin sarki wato adhannul jahiliya na jin mun dade muna fala yana ta kawo mana yanda ake wa Allah mummunan zato saboda haka da zarar kana yi wa Allah tunani yanzu a ce 2027 misali zaben da za a yi kaza wani zaka ji a ce kai ai dukkan alƙaluma sun nuna cewa wani da yake ci wa amma ya isa ya fada da wani kai a to ai kaga kai ma ka saki haji ai daga jin wannan ka san ba magana bace ta wanda ya san waye Allah malikal mulki yana nan ka ce wai 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 kar kai wannan da aka yana daga cikin munanawa Allah zato ka dauka cewa yanda abi yafi karfin ka yafi karfin Allah yanda kai abu ba zai yi a wajen ka ba ka dauka ba zai yi ba a wurin Allah yanda sai an mu kaidoji abu yake yiwa ka dauka shi ma Allah sai ya bi kaida abu yake yiwa thumma akbara bi ridahu anil mu'minina bil bai'a sannan sai Allah ta'ala ya kuma bada labari game da yarda da yayi da mu'minai bil bai'a saboda mubaya'a da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim anzala as-sakinata alaihim wa athabahum fathan qariba wannan yana sake tabbatar ma da nagartar sahabban manzon Allah da kirkin sahabban da tsarkin zukatan su Allah ta'ala ce laqad radiyallahu anil mu'minina kai wannan mu'minin ka san baka ci baka ciki bana ciki mu'mina wato mu'minan ka san wayannan ba wanda zaka ce wannan aya da su suke da su take sai wayannan sahabban su 1400 Allah ya ce duk ya yarda da su ka dauka ma sun yi wa Allah ba daidai ba a da a tunanin ka tunda ka dauka sahabbai ba mutanen kirki bane to da wannan ayar ya nuna kuma ma sun ba daidai ba ya yafe kuma ya yarda da su da haka ba daidai ba ne ma ka saki baki akan wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ce ya yarda da shi laqad radiyallahu shi yasa sai ce sannan sai Allah ta'ala ya bada labari bi ridahu anil mu'minina bil bai'a kuma ya ce ba munafiki babu wanda ya munafinci annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba da gaske ya mu bai'a ba babu a cikin su su 1400 din shi yasa cikin wayanda zaka ce yan aljanna ne gaba gadi baka shakka shine akwai wayannan sahabban su 1400 din nan kuma Allah ta'ala ya ce ya yarda da su wa annahu alima ma fi qulubihim kuma Allah ya san abin da ke cikin zukatan su imani ne a cikin zuciyar su babu munafurci a ciki min sidiki ta'a na gaskiyar biyayya su ga Allah da manzon Allah fa anzalallahu as-sakinata alaihim sai Allah ya saukar musu da wata irin natsuwa a cikin zukatansu wa asabahum fathan qariba shine wa asabahumul fathu sai Allah ya yi musu sakayya da wani irin budi wal maganim al-kathira da ganima mai tarin yawa shi yana daga cikin abin da Allah ya musu alƙawari shi yasa yace fa wato fa anzalas sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba wa maganim kathiratan yaqulunha a gane ko Allah madaukakin sarki yake cewa wa asabahum fathan qariban ay asabahum al-fatha wal maganim al-kathirata Allah ta'ala ya saka musu da wani irin budi da kuma samun ganima mai tarin yawa wa kana awwalul fathi wal maganimi fathu khaybar sai zama farkon budin da musulmi suka fara samu da ganima mai tarin yawa shine bude khaybar khaybar yakin khaybar da aka yi bude khaybar to wannan yana daga cikin maganima kathiratin da Allah ta'ala ya ce fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariban fathan qariban wani budi wata nasara za ku samu gagari ma ba da dadewa ba shine khaybar da aka yi anan sahabbai sun samu magani mu kafira da aka alƙawarin da Allah ya musu ya cika musu shi sun samu ganima mai tarin yawa a khaybar fata khaybara wa maganimaha thumma istamarratil futuhu wal maganimu ila al-abad tun daga nan kuma aka bude cin nasara da samun ganima ga al'umman musulmi in sun bi ka'ida ilal abadi har zuwa har abada duk sanda kaga musulmi ba su samu wannan ba sun saba ka'idar Allah sun saba alƙawarin Allah amma tun daga lokacin duk waɗanda suka tsayo akan yanda annabi suka wato sahabbai suka tsayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to za su ci gaba da cin nasara har abada sannan sai kuma wa kaffal aidi anhum sannan Allah madaukakin sarki sai kuma ya hana hannaye su cutar da su wa kaffal aidi anhum ila ahli makkah wa suka ce ana nufin mutanen makkah sai Allah ta'ala wato wato ya kame hannaye daga cutar da su wa suka ce da mutanen makkah ce saboda cikin mutanen makkah akwai mutanen da musulmi ne sahabbai ba su san da su ba ba su san sun musulunta ba kar a bada dama a je garin yakin yakar garin makka kuma wannan ya bayu zuwa ga karkashe musulmi ba tare da an sani ba kamar yanda cikin suratul fatih a can gaba zamu karanta shi ma Allah ta'ala ya yi ishara zuwa ga wannan da aka wa kaffal aidi anhum da kuma hana hannaye su cutar da su وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم يا رجابك نصر أكسو زي هذاك سي كامي هنونكو جبرين يا أكسو يا كامي هنونسو جبرين يا أكسو هر أتشي يتي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تطعوهم فتصيبكم منهم معرة لغير علم ما دم أكو سمو مني مزا دمو مني ماتا أتشين غر مكة نمبا كارو كجي غرينيا كارو متانا مكة كجي مسروني وكار كشيسو ما تارن كون سانتي وسمو مني بني ما دم هكا با داكينا زا أجاني ونا أباكو داباكو يكي متانا مكة amma Allah ya kame hannayenku yasa ba a yakin ba ku ba ku yake su ba su ba su yake ku ba saboda rijalul mu'minuna wa nisa'ul mu'minatun lam ta'lamuhu wa annahu yake cewa wa qila al yahud hina hammu an yaqtalu min al madinati ba'da khuruji sahaba wasu malaman suka ce ana ganin wannan wa kaffal aidi anhum ana nufin yahudawa hina hammu lokacin da suka kudurci aniyar an yagtalu min almadinati wato wato da su kashe ta hanyar kwantan bauna ga mutanen madina ba'da khuruji sahaba bayan fitar sahabbai daga garin madina wasu suka ce wannan wa kaffal tunda kaga sai suna ganin annabi ya fita ga kusan galibin sahabbai wajen mutum 1400 da annabi ya kwashe su ya taho da su garin ya taho da su wajen umra da aka kaga sai Allah ta'ala ya kame hannun yahudawa ga barin yaka domin an ce yahudawa sun kudurci aniyar su kisan kwantan bauna ga sauran sahabbai da suke cikin madina bayan fitowar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai daga cikin garin madina zuwa ainihin wato umra to wasu suka ce wannan kamewar ga barin karkashewa wato da yahudawa ake su Allah ya kame hannun su ga barin yakar waɗanda suka rage cikin garin Madina bayan fitowar sahabbai daga cikin garin Madina wa qila ahlu khaybar wasu kuma suka ce ana magana ne ga mutanen khaybar wa hulafa'ihim da kuma abokanan kawancan su min asad wa gatufan na kabilar asad da kabilar gatufan wasahihu ibn al-qayyim yake cewa zance mafi inganci tanawulu halil jami' wannan ayar wa kaffa aydiyahum ankum ta shafi mutanen makka ta shafi yahudawan ta shafi mutanen khaybar hadda hulafa'ihi min asad wa gatufan din duk za ta kunshe su cewa wannan ayar din za ta iya yiwa tana magana ne akan mutanen makka tana magana ne akan yahudawa tana magana ne akan su kansu ahlul khaybar duk za ta iya daukar su da haka babu cin karo da tsakanin ko mutanen makka ake nufi ko khaybar ko kuma yahudawa duk za ta iya daukar su an gane ko wa qawluhu wa litakuna ayatan lilmu'minin da fadin sa da yake ta wa litakuna dan ya zama ayatan lilmu'minin wannan wata aya ce ga mu'minai suratul fatih aya ta 20 ila kaffal aidi wa qila fatuhu khaybar wa suka ce fatu wato kaffal aidi kame hannayen da Allah ta'ala ya hana ayaki to shine wani takuna ayatan lilmu'minin din wannan ayatan lilmu'minin din tana koma zuwa ga kaffal aidi din wa qila wasu suka ce fatu khaybar shine wani takuna ayatan dan wannan ya kara zamantowa wata aya ta nasara da cikawar da cika alƙawarin da Allah ta'ala ya yi wa mu'minai dan ya zama aya shine fatu khaybar aka sake musu aka ba su dama suka ci nasarar bude khaybar thumma jama'a lahum ma'a zalika kullihi alhidayah sannan bayan waɗannan nasarori da wannan buɗe-buɗen ƙasashe da kuma abin da ya shafi ganimomi da aka samu sai kuma Allah ta'ala banda wanda ya hada musu da shari'a Allah ta'ala banda wannan kuma ya hada musu har da shari'a to insha Allah sai mu tayi summa wa'adahum maghanim kathiratan insha Allah abinda muka karanta zama dai Allah babu nada kuskuren da muka yi ko tuntuban har sai Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah